Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashin hankulan da aka dade ana samu tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da Nijar. An dai gudanar da taron ne a birnin Kwanni, inda wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya halarta, inda har ma ya zanta da wasu mahalarta taron. Ga dai Haruna da ƙarin bayani.
A garin birnin Kwanni an gudanar da wani zaman taro na ƙasa da ƙasa domin kiyaye afkuwar matsaloli tsakanin manoma da makiyaya akan iyakar Nijar Najeriya ƙarƙashin ƙungiyar nan mai kula da raya kiwo da tattalin rayuwar makiyaya mai suna Rupen Marobe, abinda ya sani tuntuɓi shugaban ƙungiyar domin jin abinda taron ya sama gaba. Ga Ahmadu Halilu, taro
wannan zaman taron a nan Kwanni zama ne na biyu, saboda mun zama bara wata shida da suka wuce nan ne Kwanni, bisan ga tsari ne muke nan ga ci gaba da shi. Domin da muka yi zama nan, mun tattara jama'an da suka zo nan, akwai gubernora, akwai prefe da sarati na gargajiya da mer da wakilan manoma da makiyaya, duka aka hada su nan da service technique. Muka hadu nan muka tattauna da mutanen Najeriya, muka tattauna bisa ga kiyo, matsalolin da suka shafi kiyo na zarga-zarga kenan na zuwa da dawowa tsakanin nan kasan mu da kasan Najeriya, tunda nan bakin boda ne na Najeriya. Hada waɗannan jama'a aka hadu aka tattauna aka tace matsalolin da suka shama mazamna karkara da su makiyayan suka ci musu tuwa ƙwarya. Domin haka matsalolin da aka huddo su, sai aka huddo tsari aka ce to wannan zaman taron ya zamanto kamar zama ne wanda zai ba mu dama mu hiddo committee wanda ya kamata ya kula da harkar zarga-zargan nan. Kenan duk abin da ya shafi matsaloli na zarga-zarga a sa committee wanda zai mai da hankali bisa, domin fitinu tsakanin mazamna karkara, tsakanin hukuma tsakaninta da mazamna karkara da wasu abubuwa duka wannan committee zai mai da hankali. To shine da aka hiddo wannan tsari aka ce ya kamata a girka wannan committee, shine Allah da ikon shi wanga zama na yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan kwamiti. Kenan na farko kwamitin za a nuna yanda za a girka shi, suwa ne za su zama mambobin shi, suwa ne za su zama shugabannin shi, ya ne zai aiki, ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane.
Taron da ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar Tawa tare da halartar shugabannin gundumomin da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya da magajin nan gari da ma sarakunan gargajiya. Malam Abbas Bawa shine shugaban gundumar Keta, ya bayyana muna irin kokarin da suke kawowa a matsayin su na mahukumta domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya musamman akan iyakokin Nijar da Najeriya.
Rufen da ta tsara wannan taro domin mu samu mu kaddamar da kudurori waɗanda na farko din da sai dai ya wutar ta dauka dangance da kiyo wanda mutane ke zuwa iyaka musamman in ka dauka tsakaninmu da Najeriya, tsakaninmu da Benin, tsakaninmu da Togo, tsakaninmu da sauran kasashe har zuwa su Kamaru, Africa Central, su Chad da sauransu. To ka gani wannan na farko dama ce wadda zamu zo mutane su san da dokoki, ke an yi makiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin Nijar kaɗai ba, yau an ƙetara kasashen duka na Sidiya na ECOWAS don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su. To shine ma ga wannan taro zaka ga akwai misali mutanen Najeriya da suka zo, sannan kuma mu hukuma duka an kira yau prefe mahi yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiyo tsakanin masu kiyo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiyo ke samu bisa kan frontier.
Malam Abdullah da Malam Ahmadu Sido suna daga cikin mahalarta taron, sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da yanda suka ga wannan taron ya gudana tsakanin manoma da makiyaya.
To gaskiya yanzu da rofen ta doka ta doko hanya wadda ya zamanto za a zama kwanciyar hankali cikin Nijar, abinda ya shafi harkar kiyo ko a ce abinda ya shafi harkar noma. Paske dama menene masalan mu guda biyu na ta harko shi ne rashin sanin dokoki na ƙasa da yadda kundin ƙasa namu ya tanada. Don rashin sanin shi shi ne wani biyu sai ganin mutum yana ta takin doka ba cikin ya san ya taki doka ba. Kenan ko an yi a European ta doko wani matakin da take na waya mutane kowa da kowa, tsakanin matasa, tsakanin al'ummar mu duka, tana informing su bisa harkar kowa ya gane dokokin shi, da ya gane zarganiya tsakanin ƙasashe na Afrika wanda ya zamanto elever suna ta ko'ina dan su gane iyakokin su da hakokin su kuwa.
Mu muna farin ciki da haka saboda da ake tun shekarun baya iri waɗannan taruka muna yin su. Da matsaloli da yawa waɗanda mu suke gamuwa da su da yau tuni mun wuce su sai dai waɗansu.
Ana ta bangaren Hajiya Zainabu Ibrahim member ce a wata kungiya ta makiyaya mai suna Kalhaldi ta zayyana muna kokarin da mata ke iya kawowa domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Gaskiya wanga taron da turar da anka fara hada shi da Hilani da manoma dai akwai zaman lafiya. Mutane sun fara waye ma yan uwanmu da suke daji kai kuma wanga taron da ake ya sa dai mun ji dadi dai bisa dai. Bisa wanga taron da ake radda anka fara shi dai muna jin dadin hakan. Wanga taron mun san da tabbat in dai har ana yin shi muna samun kwanciyar hankali cikin shi. Ka san ko inda adda kai kwanciyar hankali akwai zaman lafiya ko kuma akwai jin dadi kenan ko.
A gaida Haruna Mamman Bako da fatan wannan yunkuri na shawo kan da daddiyar matsalar da aka dade ana samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya zai cimma nasara. Masu sauraron mu a nan mu kakashin shirin namu na yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.